daga muryar Amurka a Washington DC.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a BOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshi na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma ku iya jin mu ta shafinmu na Facebook Live a BOA Hausa, ko kuma ku fada yanar gizon mu ta boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu gabatarwa tare da ni Hafiz Baballe.
Sauraro, kamar yadda kuka sani, duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. A yau ma 14 ga watan Nuwamban shekarar 2018, shirin namu na magana ne akan yadda ake ta samun kalubale kan dawo da kudaden da aka kai ketare aka bakkoye.
Wato abinda muke magana, ni nake gani kamar yadda shi Nasu ya mana gyara nan cewa lalle da alama cewa in ana yi da gaske to a gani a ƙasa, a gani a gida. Wannan shine zai zama abun misali. Wannan abu idan ba mu gyara shi ba, dauko hanyar gyara shi ko shine dole sai ai hada kai da majalisa, an yi tanadi doka ko dokoki wanda za su ba da damar duk mutum ba wanda yafi karfin doka.
Haka ne Daula. Duba da yadda ake samun kalubale wajen karbo kudaden Najeriya da aka kai su kasashen waje aka boye, inda hakan yake kawo mana koma baya wajen tattalin arzikin kasar. Don haka wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Nasiru Adamu El-Hikaya, ya tattauna mana da jama'a akan wannan lamari, sannan kuma akwai sakon dan iya.
Yanzu bari mu fara da jin amsar tambayar da muka mako a shafin mu na abota, wato Facebook, inda muka ce kuna ganin gwamnati ta dauka matakan da suka dace wajen ganin an karbo kudaden Najeriya da aka boye a kasashen waje? Ga kuma yadda kuka ansa mana.
Amsan mu ta farko ta fusto daga Bashar Kansila mai tukunya dirin daji, inda yake cewa tabbas gwamnatin Najeriya na iya kokarinta wajen ganin ta karbo sauran makudan kudaden da barayin gwamnatin Najeriya suka boye a kasashen ketare. To amma aka ce idan dambu yayi yawa baya jin mai, yau da gobe ku tashi lafiya.
To mun gode. To sai Abubakar Kawo Girgiri, inda yake cewa hakika muna goyen bayan gwamnati ta dauki duk wasu matakan da suka dace domin karbo kudaden Najeriya da wasu azzaluman kasa suka kai su suka boye su a wasu kasashen waje. Sannan idan gwamnati ta karbo, ta rika yin aiki da wannan kudaden domin talakawa su gani a kasa, ba wai ai ta karbowa ana tarawa ba.
Sai Kinuni Sani Yunisari da kaka Alhaji Gursuma da Masa suka ce, salam masu gabatar da shirin yau da gobe. Ya kamata gwamnatin kasar mu Najeriya ta dauki wani hukunci mai tsanani akan duk wanda aka samu da hannu wajen kwashe mana dukiyar kasar mu zuwa wasu kasashen waje. Ku tashi lafiya.
Sai Shehu Adamu Rijau, inda yake cewa to ai inda gizo ke sa karshe ne, ko an karbo kudaden ba ma ganin su a kasa, domin an dade ana ce mana an karbo kudaden amma kuma har yanzu bamu ga kudaden ba.
Sai Muhammad Bako da Magaram da Haris Alkanawi Goran Maji, inda suke cewa muna muku fatan alheri masu gabatar da shirin yau da gobe. A gaskiya gwamnatin Najeriya tana kokari wajen takawa barayi burki. Muna fatan gwamnatin Niger za ta yi koyi da Najeriya.
To sai Arabiyu Muhammad Gidan Madi daga jihar Sokoto a Najeriya, inda yake cewa assalamu alaikum BOA Hausa. Eh, hakan ya dace kwarai da gaske, amma kuma har yanzu mun rasa abinda gwamnati ke yi da kudaden idan ta karbo su.
Sai Abdurrashid Musa Gwadabawa, inda yace salam shirin yau da gobe. Shin me amfanin kudaden da gwamnati ke karbowa ne a waɗansu kasashe duba da ganin yadda talakawa ba su ma san da ana yi ba, mu kam sai dai mu ce Allah ya kyauta.
Sakon karshe a yau ya fito ne daga Jibril Umar Nabasa, inda yake cewa mun yi matukar gamsuwa da matakan da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ke dauka dangane da dawo da kudaden wasu makiyan talakawan Najeriya da suka sace suka boye su a kasashen ketare. Allah ka yi matalakawan Najeriya gata.
To amin, mun gode, sai ku ci gaba da aiko mana da sakonnin naku. To yanzu bari mu saurari sakon dan iya da ya baiwa aminin sa Isa Lawal Ikara.
Daga rambada tozalina da dan iya yau na Ghana, a gaskiya yana cikin nishadi. Nace dan uwa tun daga nesa na hange ka kana ta faman kaudi. Yace eh, na Ikara magana muke ta makudan kudi. Kasan kuwa batun kudi magana ce da in dai aka zo da ita dole ne rai ya ji dadi. Nace to ba ni insha dan iya ko ni ma zan samu wani dan budi. Yace na Ikara ka san dai kasar nan na cikin halin kuncin kudin da har ake cewa tattalin arzikin ta na tangadi, musamman ganin zargin da ake yi wa shugabannin da suka dinga tattara tarin dukiyar kasar su kai ta kasashen duniya kuma su zo suna mana fadi, wanda wannan ne ma yasa shugaban kasa Muhammadu Buhari da ke fari ta Faransa yace dole a yi wa kasashen nan gargadi cewa tunda dai suna runguma da tarin tilin dukiyar kasar da aka sace didda yake sun san a cikin harkar kudin su suna cikin gayyar sodi, to ya zama wajibi su dawo da kasa shin da aka sace dukiyar da aka daskare gurin su alabashi su ma sa samu su rage radadi. Nace a lallai dan iya kace shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ta da babban balli, don gaskiyar magana tun ake tabbatar mana da cewa dukiyar kasar nan tana faman shan gantali, ta yadda duk wanda ya dumbuji damun dukiyar kasar kawai sai ya tsallaka duniya yayi ta shan shagali. Alalin su talakawan kasa suna nan sun sha dauri ta na talaucin da suke ta fama da jidali, wasu talakawan kasar marasa galihu ma tsadar rayuwa da yunwa ko rashin kayan more rayuwa ya tunkuda su ga ajali, sabo kawai da tsabar tsananin tsantsagwaren rayuwa da suka fada ciki bisa dalilin jagorancin marasa tawakkali. Amma dai dole idan kasashen nan fa sun ga damar dawo da wannan damun dukiya mu ma sai mun yi tattali ta yadda za a yi aikin ci gaban kasa a kowane fanni ko kuma a samarwa da matasa jali, ko kuma dai gwamnati ta gina wa ƴan gudun hijira na yankin arewa maso gabashin Najeriya nan ingantaccen mahalli. Albashi al'umar ƙasa sasan sun samu sauyin shugaban da za a iya kiran shi adali. Dan iya ce to na Ikar Allah dai ya sa mu dace, ta yadda kasashen da ke kimshe da tarin tilin dukiyar da aka sace su taimaka idan sun ga wani jami'in gwamnati ya rungumo tarin tilin dukiya ya dun faro to stantance, ko kuma su rinka tona wa masu tatike lalitar kasashen mu asiri ko da kuwa a sirrance. Ita kuma gwamnati dole ne ta yi kokari wajen ganin ta jajirce ta hanyar hukunta masu gangancin damban dumbuzar dukiyar kasar nan a karkace, hukuncin da za a yi bisa ka'idar da duk duniya idan ta gani za ta ce wannan hukunci kam ya dace. Dukiyar da aka dawo da ita kuma a kirkin ta wajen ganin an inganta bangarorin rayuwa da suka bi suka sukurkuce, a kuma kyautata rayuwar al'umar kasar da duniya ta yi ittifaki rayuwa ce da ake yin ta a firgice. Babban burin dai shine kasar nan ta shiga jerin kasashen duniyar da suka riga suka yi fice.
To madalla a gaishe da dan iya, yanzu bari mu je wajen wakilin mu Nasiru Adamu El-Hikaya a zauren muhawarar yau da gobe.
Ina tare da malami biyu a wannan zauri na yau da gobe, inda zamu tattauna kan makalewa da kudin da Ibrahim Biro na Najeriya kai kasashen Turai da kuma dolar Larabawa ko sassan duniya suka kasa dawowa kina har yanzu. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ma ya kuka kan wannan a ziyarar da ya kai Faransa, kuma shugaban hukumar yaki da cin hanci da rashin Najeriya Ibrahim Magu ya ce tsohon ministan man fetur da ya zane Alison Madikima an kasa hukunta ta Burtaniya da aka za a yi kokari ga andawo da ita Najeriya. Ina tare da kwararri kan wannan lamari na yaki da cin hanci Ibrahim Garba Wala wanda aka fi sani da Aiji Wala, sai kuma Kasimu Megari wanda mukarrabin shugaba Buhari ne, yanzu kuma yake matsayin shugaban matasa na jam'iyyar APC na Arewa maso gabas. Aiji Wala, bari mu fara daga kanka. Wani abu za ku faɗa mutane su gane da waɗannan kuɗin suke ta makalewa sun kasa dawowa?
To wato maganan kuɗaɗe na Najeriya wanda suke ƙasashen waje gaskiya aba ce wanda ya kamata a ce musamman ana da wani yanki a ɓangaren ko da a ce gwamnati ko kuma ɓangare ne na wato abin da ya shafi ku 'yan jaridu a ce lallai a riƙa wayarwa al'umma kai su gane. Misali a nan shine ba wai muna cewa ba a sata ba ne, dama yawanci satar ta fi sauƙi idan aka yi harka a cikin gida nan, musamman in ya shafi harka na waje ko da tura, za ga cewa an ɗebi kuɗaɗen lokacin da za a ba wa wane harka nasa haƙƙin, sai ga cewa an buɗe wasu account a waje. Dama ƙasashen nan na Turawa suna da wani tsari, akwai ƙasashen da idan ka je akwai irin doka wadda doka koda na Majalisar Ɗinkin Duniya ko kuma doka na ƙasa wadda shi bai tasiri akan wasu ƙasashe, suna da irin wannan ko a ce da shi kamar wato immunity a turance, ba san kalmar Hausa ko
kariya.
Yawwa, akwai wata kariya da suka samu a kansu. To ire-iren waɗannan ƙasashe suna iya adana kuɗaɗe ko daga ina suke, shine zaka ji yawanci da a baya can akwai ƙasashe irin su Switzerland suka tasiri suka yi suna a irin wannan harka. To idan zamu tabo maganan da yasa nake cewa ya kamata akwai ni bangare ko yanki na wayarwa al'umma kai, shine akwai korafe-korafe da aka yi ta yi akan misali kuɗaɗen da marigayi General Sani Abacha aka samu da sunansa.
Me za ka ce shi shugaba Buhari a Faransa ga maganan nan dai? Wannan ya nuna kusan har ƙarshen wa'adin mulkinsa din nan da yake kuɗaɗen nan na waje ba za su dawo Najeriya ba kenan.
Alhamdulillah, da farko dai maganar da shugaban ƙasa yi tana da harshen damo, za ka kalle ta ta fuska biyu. Na farko dai ya jawo hankalin mutane da suke tunanin za su yi sata su kai ƙasar waje, su kwanda sani in ka ɗauki dukiyar nan ka kai ƙasar waje kai ma ba za ta amfane ka ba, tunda ran da babu kai iyalanka ba za su yi amfani da shi ba. Na biyu kuma kuka da yi akan wahalar dawo da wannan kuɗin shine ka san kuɗi in ya shigo ƙasa kamar ajiya ne kai a banki, kowane banki ƙarfin tattalin arzikin bankin ya ta'allaka ne akan nawa ta adana.
Me gari dama abinda kamar ɗazu muke magana ƙasashen turai din nan kamar Burtaniya da tare ne Najeriya, za a ce kamar akwai damuwa in dai har ba za ta ba wa Najeriya cikakken haɗin kai wajen dawo da waɗannan kuɗaɗe ba. Sannan ai Buhari ya je Amurka ya gana ma da shugaba Donald Trump, daga baya muka ji labarin shi Donald Trump ya faɗi ma wata magana wani gatsayi ne ma ga shi shugaba Buhari ɗin, ba mu san dai ma menene yake faruwa. Wannan watakila ya nuna akwai zargin da shi Aiji Wala yi, ba mamaki yakin ba a ɗauko shi gadan-gadan ba ne yana shafar kowa, sai ya zama Turawan kamar suna da ɗarikan lamarin.
To bari me da kai akan abun da ya faɗi ɗazu na cewa in za a yi yakin nan ya kamata da ɓangaren zantarwa da na majalisa da kuma ɓangaren shari'a. To karka manta duk waɗannan ɓangarorin na majalisan da yawa daga cikinsu fa suna gaban kuriya, su kake tsammanin za su je su yi dokokin da za su zo su ɗaure su? Sannan karka manta alƙalan kansu an zargi da yawa, an kama har da alƙalan kotun ƙoli. Don haka wannan abu ne wanda talakawa gaba ɗaya ake nema su zo su shigo cikin wannan al'amari, ko ba komai lokacin zaɓe su tabbatar da cewa an zaɓi mutane.
Mai talaka zai yi wajen dawo da kuɗin da suka mawa shi talaka shi wata kila ma da bitoyin
zuwa bitoyin zuwa bitoyin zuwa yake ma da abun da zai yi na dawo da
kuɗi daga Burtaniya ko daga dolar Dubai.
So sai ma sai ka tambayin ta yaya yanzu cewa yi sai an yi dokoki wanda zai gamsar da Turawan nan, lalle akwai dokoki. Dokokin nan kuma ba Muhammadu Buhari ne zai ba, majalisa ce za ta yi. Majalisan nan kuma ba shugaban kasa Muhammadu Buhari ne yake zaben majalisa ba, talakawa ne suke zaben majalisa. Me yasa talakawan ba za su jajirce ba tun lokacin zaben fidda gwani? a fidda mutanen da suka cancanta.
Talakawa ne suke zaben fidda gani.
Yanzu fisa bilin lai mai gari kana zaune a nan, ka je ka yi zabe haka kawai, wasu daga cikin jam'iyya suka ma nuku-nuku suka yi jifa da kai. Kai kai ka sani talaka ina ake sauraron talaka a maganar zabe. Wai canjin da kuka yi mana alkawari ta ina ne canjin take? Mun dauka kaman
wannan ma
ina zuwa mun dauka tamkar cewa za a zo a yi gyara alkali ko dan Buhari ne, in alkali ne, in an gaba cancanta ba akwai tsari na abi a cire shi dan majalisa. In tsohon gwamna ne wanda yazo ya shiga majalisa yake abin da ake yi, akwai yadda duk za a yi tanadi a ga cewa mu je cewa ba ku yi komai ba har aka zo zabe. To da aka zo ka ga mun wannan tattali da aka yi, wani irin mutane aka shigo da su wanda za a zo su shiga majalisa nan gaba, mutanen da aka danne, mutanen da al'umma suke so ta kowane bangare, aka ki a yi wannan direct primaries wanda zai ba wa dama irin mutanen da Buhari zai aiki da su, party chairman da su waye bangare kaita, muna ta jin labarai iri-iri. Wai shine zaka sake cewa talaka na da dama, me talaka zai yi a wannan
zan tawo ta mu da ta koma cewa sai mutum ya gyara gidansa kafin ya fita waje ya je
gyara gidan. A ba wai lalle ba, shi shugaba Buhari har yanzu yana da martaba a kasashen duniya, wannan wanda ba maluki da zai ce wannan ba haka ba. Zuwa yanzu shugabannin duniya suna martaba shi, duk inda ya je kana ganin martaba da daraja da ake bashi. Ba kawai yadda na muka faɗi ma, akwai ka'idoji wanda dole sai an bi su kafin a dawo da wannan kudaden. Ba kasar da ya je ya ce yana neman ta bashi haɗin kai, ta fito karar ta ce da ba za ta bashi haɗin kai na dawo da kudin Najeriya da yake kasar su ba, sabanin abun da muka gani a baya.
Wato abinda muke magana, ni nake gani kamar yadda shi Nasu ya mana gyara anan cewa lallai da alama cewa in ana yi da gaske to a gani a ƙasa, a gani a gida. Wannan shine zai zama abun misali, mun yadda cewa Buhari na da daraja ko ina, amma darajar sa saboda an san shi halinsa ba mutum ne mai kudin abin duniya ba, wannan shi ke bashi wannan. Amma in ka komo abinda ake cewa institutional corruption, wato cin hanci da rashawa da yake tutu a cikin ma'aikatu, wannan abu idan ba mu gyara shi ba, dauko hanyar gyara shi ko shine dole sai ya hada kai da majalisa, an yi tanadi doka ko dokoki wanda za su ba da damar duk mutum ba wanda yafi karfin doka. Idan yau aka ce ciro safin sa aka ambata, to akwai tsari wanda zai nan ba tare da ɓata lokaci ba zai fidda shi. Amma idan muka tsaya muna neman mu bar gida, mu bar abin da ke faruwa a gida, wai muna mai da hankali mu je mu dauko kuɗi na nesa mu dawo da shi, wannan za a samu matsala.
Amsar ka ka riga ka faɗi, kai kace a nan cikin gida kace an kwace sama da biliyan 80
dari takwas
sama da biliyan 800 da gidaje. Wannan ba ni na faɗi ba, kai ka faɗa. In ba a yaki da cin hanci a cikin gida, kudaden daga aljanu aka karbo su,
to da aka karba me aka yi da su? Ko kuma an karbe su din ai ba a ci, ai an karba ne saboda an san haƙin kudaden al'umma ne ko? Yanzu da aka karbo wanda ake cewa a bacin loot din, ba shi aka zo aka ce an iba, yanzu ana raba mutane 10,000 ko 5,000 marasa ƙarfi a gari a ƙasa? To me yasa waɗannan kudaden da EFCC ta karba ga sunan suna aje an kasa taba su da duk sauran kadarori da aka karba, da gidaje da motoci da wasu tankunan mai da wasu duk containers da duk abin da ma ba mu iya, ba za mu iya lissafa ba.
Akwai abubuwa
wannan wato mai gari abin da yake nunawa, ko da an dawo da kudin kasashen wajen ma ta gila jibge su a wata majiya a babban banki.
Akwai maganan tattalin arzikin kasa, muna da matsaloli. Shin arzikin kasar Najeriya ya ta'allaka ne a maganar mai? Yanzu shugaban kasa ya zo ya ce za a koma maganan noma, za a kuma koma da maganan ma'adinai. Shin ba da kudade ake nema a yi tattalin ko a tono ma'adanan nan ko a yi noma da su ba? Idan aka karɓi kudaden nan shikenan aka ce za a raba mutane 10,000, kana ji ina za mu samu mu kafa kamfanoni, ina za mu samu a ce maka refineries da ya kamata a ce ana da su, an saki haɓaka su an gyara su, yanzu refinery na Kaduna na aiki? Idan aka karɓi wannan kudaden a juya su a maida hankali akan ayyukan da za su kawo ayyuka wa matasa da mutanen gari.
Duniya ana kula da gajeriyu, ba Najeriya farau ba.
yanzu kukar da ake yi ta ukuba na talauci da kuma rashin magunguna a asibiti da rashin kulawa da ilimi da duk wayannan ya kake jin so wayannan abubuwan kama mu koma nan mu dauko mu koma kan zancen da muke na lalle hujja anan shine mun sani cewa shugaba Muhammadu Buhari duk mun tsaya mun yaba kokarin da yake mun kuma yaba manufofinsa da kishin da yake da shi amma shi tsarinsa shi ne mutanen da yake aiki da shi mutane ne da watakila ko masu bacci ne saboda shekaru ya yawa wasu su suna barin aikin da ya kamata a yi shi a lokacin da ya kamata a yi sai lokaci ya kure ko kuma sun tura ba su yi nazari ba sai ga an dawo tukka da aka yi sai a komo ana warwara wayannan abubuwan su ne suke damun mu abinda nake barin baka misali anan shi ne a misali zan kawo kai nake nufi idan ka tuna cewa magana na ma maganan karin albashi misali ai yana cikin alƙawarin da shi shugaban ƙasa yi a lokacin campaign da aka zo yanzu wai me ya kawo ma ake ta wani ja in ja da shi wanda ga kananan ƴan takara sun zo suna kalubalantar su da shi na cewa lalle wannan maganar
ina son ba shi amsa ina yayi alƙawarin da karin albashi amma bai ce ga yawan kuɗi da za a ƙara ba ai janin jakan da aka yi ba wai ya ce ba zai ƙara ba nawa za a ƙara inda aka yi ta janin jaka kenan
shikenan ina ga nan za mu dakatar da wannan shiri
to Hafiz wannan al'amari na harkan kuɗaɗen nan dai haka ake ta fama
yana da matukar sarƙaƙiya ne
shine kam
irin sharuɗoɗin da aka sa wajen maido da kuɗaɗen Najeriya kina da kici gwamnati tana kokawa
haka ne kam to kuma ina jin kaman akwai lokacin da ake cewa majalisar ɗinkin duniya ma ta ba su wani ka'idoji yanda za a yi amfani da kuɗin to ina jin dai ya danganta dai da ka'idojin da suke samu
saboda kin san idan an maido da kuɗaɗen yawanci ana tambaye cewa ina kuɗaɗen suke sai ake kuɗaɗe sun bata maimakon a yi wasu kamar hanyoyi ko a sa kuɗaɗen a harkar ilimi
shine kan babban matsalan kam ya kamata a ce an dawo da su a amfani da su ta yanda mutane talakawa za su ƙaru da shi abinda zai bunƙasa tattali kuma talakawa su in ba makaranta ba ilimi da lafiya yawwa ta nan ne ya kamata to Allah ya sa mu dace dai da fatan dai za a samu a ci gaba da
kokarin da ban da ke yi ba to yanzu bari mu ji ta bakin Awal Musa Rafsanjani babban jami'in kungiyar yaki da cin hanci da rashawa ta Najeriya wato Transparency International
sunana Awal Musa Rafsanjani ine babban jami'in kungiyar nan da ake yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya wato Transparency International kuma babban director na CISLAC wato Civil Society Legislative Advocacy Center wato kungiya mai wato sa'ido akan harkar aikin yan majalisu da yaki da cin hanci da rashawa
to muna maka barka da zuwa filin yau da gobe
to ni ma ina godiya
to kwanakin baya sashen Hausa na muryar Amurka sun tuntube ka akan kuɗaɗen da aka ɓoye a kasashen waje na Najeriya
to an samu cigaba kenan tunda da dama akwai kasashen da suka yarda za su mayar wa wato Najeriya waɗannan kuɗaɗe da waɗansu 'yan Najeriya marasa amana suka sace suka je suka ɓoye a kasashensu kamar kasashen Birtaniya, Amerika, Dubai saboda haka shekara da ta gabata mun yi taro a nan a Amurka wanda taron nan wato gwamnatin kasar Birtaniya da gwamnatin Amerika ita ta kira wannan taron so ina ɗaya daga cikin waɗanda suka je wannan taron don a tattauna yadda za a dawo da dukiyoyin da sauran kasashe irin Najeriya da suka sassace suka je suka aje a irin waɗannan kasashe saboda haka an samu wannan yarjejeniyar kan yadda cewa za a maida wa wato Najeriya da sauran kasashe waɗanda shugabanninsu suka sace kuɗaɗen kasashen nan nasu suka zo suka aje ko a Birtaniya ko a Amurka ko kuma a ƙasar wato Dubai da sauran dai kasashen dai duniya kala-kala waɗanda aka je aka aje waɗannan kasori maƙudai da suke waɗannan wajeje.
To, izuwa yanzu za ka ga cewa a gwamnatin Najeriya tana kokawa akan cewa irin sharuɗoɗin da ake sawa akan kuɗaɗen yana yi musu tsauri sosai. Ko me zaka ce akan hakan?
Eh to abin da ya faru shine wato rashin gaskiyar shugabannin mu sune isa har wato wasu shugabannin suke ganin cewa idan aka dawo da waɗannan kadarori da dukiyoyi za a saki cinyewa kamar yadda aka cinye a baya, kuma da kenan sa'annan na biyu har yanzu babu wani cikakken tabbacin kan cewa idan aka dawo da waɗannan kuɗaɗe ko kadarori ba za a saki cinye su ba, don misali kaga ko a kwanakin baya ana ta wato akasan cewa kadarorin da aka kwato har yanzu ba a san ina suke ba, har yanzu mutane ba su san ya adadin abin da aka kwato ba kuma ba a san me ake da shi ba. Shi yasa kaga har wasu kasashen suke ganin cewa idan ma an dawo da waɗannan kadarori sake cinyewa za a yi kamar yadda aka cinye kuɗin Abacha Loot lokacin Obasanjo. So shi yasa muka ba da kan shawara kan cewa dole ne gwamnati ta fito da wani tsari wanda zai tabbatar da kan cewa akwai abin da ake kira wato access management framework. Idan mun to akwai wato wani katallafi da za a iya tabbatar da kan wato dukiyoyi da kadarori da aka kwato daga hannun barayi ko kuma masu cin amanar kasa, in ma a Najeriya in ma a wasu kasashe ne, idan mun to akwai dai wani kuma muna ganin cewa in dai har ana so wato idan mun to kasa kuma 'yan kasa su san cewa daɗin da aka sace don a yi musu wato aikace-aikace kamar misali wajen ɓangaren asibiti da ba da ilimi da hanyoyi da sauransu da kawo wutar lantarki da wasu marasa kishin ƙasa suka sace waɗannan dukiyoyin, to ya dace idan aka kwato waɗannan kuɗaɗe ba wai kawai a zo a ringa ba wa mutane kuɗaɗen da ba za a iya ci gaba da ba da su ba, a'a a yi abe baɗan da za a iya gani a ƙasa wato misali tallafawa wajen ɓangaren tattalin arziki wajen ɓangaren wato lafiya
da ilimi ko
da ruwan sha, yawa lafiya da ruwan sha da ilimi nan ne muka samu cikakken jibi a cikin kasafin kuɗi da ake yi. Najeriya har yanzu ta kasa taimako ko kuma ta kasa kokari don ta tabbatar da kan cewa ta ba da cikakken wato cikakkun kuɗaɗen da za a kawo wato wajen ɓangaren ilimi ko kuma wajen ɓangaren kiwon lafiya da kuma kawo ruwan sha mai tsafta wanda jama'a talakawa ba su da shi. Shi isa muka ce waɗannan kuɗaɗe idan aka kwaso su to kar a je a sa su a cikin kasafin kuɗi da su je su ɓata ko kuma a je a daɗa cewa a'a a yi wani tallafi guda wanda zai nuna wa 'yan ƙasa kan cewa waɗannan kuɗin da aka sace to ga abin da aka yi muku da su kuma ga abin da za a yi, kuma mu sa ido a kai yadda ake kashe kuɗaɗen ba wai kawai a ce an gaya mana cewa an yi kashe ba, a'a shi isa muka ba wa gwamnati kan cewa in dai da gaske take to mu za mu mara mata baya mu kokari mu ga cewa kuɗaɗen nan da suke kasashen Turai da Amurka da Asia da sauran kasashe duniya da 'yan Najeriya suka je waɗannan kuɗaɗe da dukiyoyi to za mu yi kokari mu ga cewa an karɓo waɗannan kuɗaɗe. Shi yasa ma dalilin da isa kenan kaga ƙungiya irin tamu ma har muka je muka kafa Rasta a Amerika.
Yauwa, ka zo gaban da nake so maka tambaya. Izuwa yanzu ban sani ba ko kana da masaniya akan kuɗaɗen da suke nan ƙasa Amurka na ƙoƙarin da ake na mai da su Najeriya?
To a gaskiyar bayani dai shine ba wanda isan ya adadin kuɗaɗen da dukiyoyin da suke kwance a Amurka.
To, Daula.
To, madalla a gaishe da Awal Musa. Da ya yi mana fashin baki akan wannan lamarin.
Gaskiya. Kin ga dai yanzu maganar da yake na cewa yawan kuɗaɗen da suke musamman a nan ƙasa
Amurka ya ce ma kullum ana ta ƙara samu ana ta ƙara gano
kuma hayyan yau idan aka gano na wannan yau gobe sai ke ji an gano na wannan
kuma hayyan
da je ne kuɗaɗe ne a bankuna
ba wanda ya san ina kuɗin suke.
Yawwa,
in maka na wasu masu sauraron da suka ce an ce maka re ana biki a gidan mu yace in gani a ƙasa
wanda
ya kamata dai talakawan Najeriya su gani a ƙasa.
Gaskiya idan an dawo da kuɗaɗen nan su gani a ƙasa
haka ne.
To jama'a duka anan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu a yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni wajen hada wannan shirin Daniel Brown da injiniyan mu na yau da kuma abokiyar aiki na
Daula Salim
da kuma sabuwar ma'aikaciyar mu Amina Buhari, sai ni Hafiz Baballe daga nan birnin Washington nake cewa ku huta lafiya.
Watan ko kuma ba ta mance ba. Watan ne na motsa jiki dinkin su mutashare.